الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. بركم بنا تدعوا أولا يمتين لهذه أشرين دبقوا كودة تقوات دواتا شوال a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda dace da yammaci na 14 ga watan biyu shekara ta 1999. Dan ci gaba da karatun littafin muke kitabut tauhid. Idan ba a manta ba, babi na karshe da muka tsaya a kansa babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Haka ne ku? Yau kuma za mu tashi farkon babi, babu ƙaulin Allah ta'ala, inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya. Kuma wannan shi ne darasi na 28 insha Allah, 29. Babu ƙaulin Allah ta'ala, inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wato babi ne da ya kunshi fadar Allah ta'ala, inna ma zalikum shaytan, lalle wancan da aka ba ku labarin sa shine shaytan, yukhawwifu awliya'ahu, wanda yake yunkurin tsoratar da ku waliyansa. Waliyan shaytan shine dukkan mutanen da suke kan tafarkin ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, suna cikin sani sun zaɓe shi a matsayin tafarkin bi, to sun zanto waliyan shaytan. An gane ko? Yukhawwifu awliya'a, yana tsoratar da ku musulmai awliya'ahu, waliyansa, cewa ku tsorace su, ku da kuke kan tafarki, cewa ku tsoraci waɗanda ba sa kan tafarki din. Da haka fala takhafuhum, Allah ce kada ku tsorace su, wa khafuni in kuntum mu'minin, ku tsorace ni ni kadai idan har kun kasance ku mu'minai ne. Wannan aya tana tsaye daga cikin jerin ayoyin da suke cikin suratu Ali Imran, waɗanda suke bayani dangane da yakin Uhud. Bayan ƙura ta lafa, musulmai sun jiga da ƙwarai a wajen wannan yaki, kafirai sun tafi, musulmai sun jiga ta suna jin takaici da jimami na rashin mutum 70 da suka yi a wannan wuri, ga kuma waɗanda suka samu raunuka a ciki har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna cikin haka sai kuma ƴan jita-jita suka ce, ai ga kafiran Makka can na kokarin karkato akalansu su dawo su sake kai muku farmaki. Ƴan jita-jita kenan. Lokacin da aka faɗa musulmai haka, ba su damu ba, ba su tsorata ba, sai suka ƙara jajircewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, in har sun dawo, to mu ma za mu tsaya mu fuskance su, ba mu buƙatar taimakon kowa sai waɗanda aka yi yakin Uhud din da su. Kar ma wani wajen mu yake zai taimake mu. Shine Allah ya kada rahmu nasu inna nasa kad jama'u lakum faqtahum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su' wa tabu ridwan Allah wallahu bi fadlin 'azim inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yayin da aka cewa musulmai ga Abu Sufyan da mutanansa za su dawo kanku su sake kawo muku farmaki, wannan maganar sai ta kara musu imani, sai ta kara musu ma tabbatuwa akan aqidar su. Ba abinda suka ce sai fadin su, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah ya ishe mu koma da Allah da abin dogara. Allah ta fanqalabu bi ni'matin min Allah, sai da suka sun juyo da ni'ima ta musamman daga wajen Allah, shine nasara. Wa fadlin, da kuma wata falala shine ganima. Lam yantasukum su, babu wani abin ki da ya shafe su. واتبعوا رضوان الله دل سنبير در أبنجدين والله ذو فضل عظيم ألا ما أبو تنفللاني ميجرما إنما ذلكم الشيطان وانت اللعبار عند أكد القوش أكد قوم قدامة لعبارينين الشيطان يخوف أولياءه ديك يقوكره صورة دكو ولينسى haka sai ta yake kokarin yi nuna maka kafirai suna da ƙarfi, musulmai ragwaje ne, kafirai suna da makamai, musulmai ba su da shi. To dukkan mutumin da yake dogaro kan al'asbabul madiyya, tanadi irin wanda ido ke iya hangowa, ba tare da dogaro kan tanadi na zuci ba wanda yake zuwa daga wajen Ubangiji, to sai tsoraci kafirin duniya. Dan kawai abin da idan suke gani, tankokin yaki, abinda yake gani makamanta da dangi, samfurin suka, rokoki, jiragai masu aman wuta, wannan kawai yake gani ya manta da ƙarfin Ubangiji, wanda idan ya ga dama yuzalzilul arda min tahti aqdami, sai ya jarrabe su da girgizar ƙasa, ta nuna sa makaman nasu kowa nan kuɗin ba komai. A takaice dai wannan babi babban dalilin da yasa aka kulla shi don bayyana tsoro cewa ba a jin tsoron kowa saiwa sai Allah ta'ala. Kuma shi tsoro din nan bangare ne na ibada, yadda ka san dangogin ibada ba a jangina wa kowa sai Allah, to haka tsoro din nan ba a jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidi baya kammala ya cika ya batsin sai in bawa ya samu kansa a wannan matsayin na cewa ba a jin tsoron kowa sai Allah ta'ala. Sai dai kafin mai nisa ya kamata mu fahimci cewa shi tsoro iri uku ne. Tsoro iri uku ne, akwai tsoro na ibada, shi ne tsoro na zuci, ka tsoraci wani don karya cutar da kai, ka tsoraci wani don karya hana maka wani amfani, irin cutar wadda ba mai iya yinta sai Allah ta'ala, irin amfanin da ba wanda ya isa ya baka fi sai Allah ta'ala. Yayin da duk ka tsoraci wani kan zai kwace maka wani amfani, ko ka tsoraci wani kan cewa zai iya cutar da kai cikin abin da ba mai iya sai Allah, to kai shirka kenan, domin tsoro ne na ibada. Kun bai kenan da kyau, tsoro ne na ibada. Ubangiji ta'ala ba ka harkar kasuwanci tana gudana yadda ya kamata, sai wani malamin tsibu ya ce in ba dan shi ba da kasuwancin ka ba zai tsaya ba, sai kuma ka tsoraci ka akan haka. Kana jin tsoron fata da shi don kare sa maka hannu al'amuran ka su dagule, to kaga wannan ka tsoraci wani tagut daga cikin tawari, saboda ka kai shirka kenan. Kana cikin harkar ka ta kasuwanci tana gudana, Allah ya sa maka albarka yadda ya dace, ka samu mukami cikin harkar gwamnati daga manka tardin Allah da dacewarsa, sai wani ya zo ya ce maka shehi wane ne ya daure maka gindi, shehin nan yayi shekaru 100 da mutuwa ko shekaru 200 da mutuwa, cewa ai idan ka yarda ka bar tafarkinsa ko ɗariƙarsa to al'amuran ka za su iya dagulewa, don ba a saba wa waliyan Allah, ba a saba wa jikokin annabi, ba a saba salihan bayi, sai kai kuma ka tsayu akan wannan tafarkin nasi don jin tsoron in ka bari harkar ka ta kasuwanci za ta dagule, in ka bari za a kore ka daga mukamin da kake kai akan gwamnati. Jin tsoron wannan shehin ta wannan al'amarin jin tsoro ne kan abin da ba wanda ya sai maka shi sai Allah, idan kun tsoron wani ta fuskar wannan kai shirka. Kun fahimta da kyau, wannan shine tsoro kare na farko, irin wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai, ba mai cutarwa ko ya amfana da Allah ta'ala. Ta wannan babuka da muka ambata, ba mai baka gafara sai ki, ba mai azamtar da kai da azaba sai ki, ba mai arzutawa sai ki, ba mai tarautawa sai ki, haƙƙi ne na cikakken tsoron wani ta wannan fuska. Tsoro na biyu shine tsoro wanda yake na ja'izi, tsoro na ɗabi'a wanda an ɗabi'antar da ɗan adam a kansa, ko ran da aka halitta ɗan adam aka ɗabi'antar da shi kan jin tsoron na ɗansu al'amura. Akwai abubuwan da dukkan mutane sun yi tarayya wajen jin tsoronsu, akwai abubuwan da mutane sukan sha bamban, wane na jin tsoron abin da wane ko baya jin tsoronsa, shi ko wane na jin tsoron abin da shi kuma ɗan uwansa baya jin tsoronsa. Abubuwan da duk mutane suka yi tarayya a kansu, abin da ke cutarwa a zahiri kamar wuta tana kona ɗan adam, ko yan fashi suna yin ta'addanci ga mutum, an fahimta ko azalimin sarki ko mai mulki zai iya zaluntar kai maka ta'addanci da ƙarfin mulkinsa, to duka waɗannan sai ka tsorace su babu laifi a kanka, don jin tsoro ne da aka ɗabi'antar da kai a kai. Kana zaune a cikin gidanka sai wuta ta kama, wanda ta fi ƙarfin ka ɗauki ruwa ka wasa mata ta mutu, za ka tsaya ne ko za ka fita? Saboda mai ka fita? Don jin tsoron kar ka kone. Wannan za a ce kai shirka? Babu shirka a ciki. Da nan Musa alaihi salam ya ji tsoron ku da wannan mutanen su, don kar ku taje shi lokacin da aka za ka ba su labari innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka faqrij inni laka minan nas, me yake fa kharaja minha khaifan yatarattab, sai ya fito daga cikin garin Misra khaifan yana mai jin tsoro, yatarattab har ma yana doya dan saboda ya samu daman sulalewa daga cikin gari. Ai annabi ne amma bai ji tsoro da Allah ya tura shi ma sai je ka isar musu da manzanci, sai inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtuluni, na yi kisan kai ina jin tsoron kar in je su kace. Wannan jin tsoro ne na ɗabi'a, ba za ka ce ya kuskure ba, haka lokacin da Ubangiji Ta'ala ya ce ma tilka bi yaminika ya Musa, menene a hannunka yake sanda ta ce? Da karshe aka ce jefar da ya jefar da sandar sai ta girgije ta zama mai. Falamma ra'aha ta tazuka anna ajannun walla mudbiran walam yu'aqqib, yayin da ya kasance da ruwan matijiya me yayi sai ya fita guri. Sai Allah ya ce masa, ya Musa la takhaf inni laka minan nas, ya Musa aqbil wa la takhaf, a wani wurin kenan, a wani wurin la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalin, a wani wurin aqbil wa la takhaf innaka minal aminin, zuwa ayoyin da duk suka bayani kan wannan. Haka lokacin da yazo wajen Fir'auna da mutanansa, lokacin da aka hada yan tsafi, suka hada kayan tsafin su, fa idha hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, sai ka gani igiyoyin da suka watsar kamar sun zama cizai. Me ya faru? Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa, a lokacin ma ya tsorata a tsoron gabiya, qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sa'ir wala yuflihu as-sahir haythu ata, man duk tsoron da dabi'a. Da haka mutum yaji tsoron yan barci, yaji tsoron wuta, yaji tsoron ambaliyar ruwa, yaji tsoron rushewar gida, ya gudu ya fita don kare rumfa da shi, tsoro ne na dabi'a. Yaji tsoron maciji, yaji tsoron duk wani abu mai dafi, duk tsoro ne na dabi'a. Mutum yaji tsoron ruwan sama kare da keke, da haka yamma zai gudu gida, duk tsoro ne na dabi'a. An fahimta ku? To irin wannan tsoron na dabi'a, la yata'allaqu bihi dhanbun wala madhhabun, ya dangance me ya haifar da shi. To wannan shine tsoro kashi na biyu. Tsoro kashi na uku shine ka ji tsoron aikata wani abu da Allah ya wadata maka dan kar mutane su zarge ka. Allah ya ce yi kaza, kai ko baka san kai dan me? Jin tsoron mutane. Ka fahimci wani abu na musulunci ga yadda yake daidai, amma a unguwarku da dangin gidanku su duk ba haka suke yi ba, kana jin tsoron kar ka aikata abin nan da Allah ce da manzon sai ce su zarge ka, dan jin tsoron zargin su zai mai sai ka fasa shi ma ne ya zama tsoro kenan. Wannan tsoro ne wanda yake haramun, bai kai matsayin shirka ba. An gane ko? Wanda yake ya aikata haramun, dan ba za ka kyale wajibi ba dan jin tsoron zargi, ba za ka kyale sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka kawai dan jin tsoron zargin waɗansu masu zargi wanda su su bai ci sunnar ba. Dole za ka aiwatar da ita, idan baka da karfin aiwatarwa har ka tsorata dan kar a zarge ka sai baka aikata ba, to ba wanda zai ce kirka kai, sai dai abinda ka aikata ka aikata haramu. To wannan shi ne tsoro kashi uku. An fahimta ko? Shi tsoro wanda yake nan tsakiya ka ga babu lafiya cikinsa, kashi na biyu ko? Babu lafiya kansa, dan tsoro ne na ɗabi'a. Sai dai suka ce akwai abin da zai zanto wani lokacin sababbin tsoron mai ƙarfi ne, ya kamata kowa ya tsorata, kamar kamar gobara, kamar tantance, kamar waye, duk wanda ya tsorata wannan abu ne wanda yake kaida zai iya cutarwa. Amma akwai kananan abubuwan da a ɗabi'anta wani na jin tsoron su, bayan ko ba ta iya cutarwa. Wani na jin tsoron hawainiya, wani na jin tsoron gadangare, wani na jin tsoron kwera, wani na jin tsoron haka kananan al'amuran da kila a ɗabi'anta ba ta iya cutarwa. Mafi rinjayen abu mai faruwa ba ta iya cutarwa. To irin wannan tsoron sai zanto abin zargi ne ga ɗan adam, yana rushe mutunci, ai bai kamata ka jin tsoron. Amma ba ka cewa ya aikata haramu, sai dai a ce yana rushe mutunci. Shi yasa yana daga cikin abin da manzo Allah ke neman tsari da shi, yana neman tsari kada ya zanto mazauraci, so yake zama jarumi sallallahu alaihi wasallam. To fahimtar wannan shi ne zai ba mu damar fahimtar duk abin da zai zo a wannan babi da sauran wuraren da za mu ga an yi maganar tsoro cikin littafin tauhidi. Innama zalikum shaytanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ubangiji Ta'ala ce sanadai wanda ya kawo muku jita-jitan nan shaitan ne kadai, yukhawwifu awliya, asalin fi'ilin yukhawwifu yana neman mafa'ulan bihi guda biyu. Farko awliya, wato kaga mafa'ulan nabi kenan, akwai mafa'ulan awwal wanda yake muqaddar yukhawwifukum awliya, amma sai aka sace shi sai a kaddara shi fala takhafuhum, kar ku tsorace su, wa khafuni in kuntum mu'minin, ku ji tsoro na ni kadai in dai har kuma mu ne da gaske. Karfin tsoron cewa wani na iya talauta ku banda Allah, yayin da duk kuka ji tsoron talauci a hannun wani ba Allah ba, to kun sanya wannan din kishiya ga Allah. An fahimta ko? Kamar yadda Allah ce fala takhshawun nasa wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun wa iyyaya farhabun wa iyyaya fattaqun, da sauran ayoyin da suke makamanta waɗannan dukkan su suna nuna tsayanta Allah wajen jin tsoro shi kadai. Wa qawlihi, da fadin Allah Ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata ولم يخش الا الله فيكم آية فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين da fadin Allah ta'ala innama ya'budu masajidallah sanu dai kadai wadanda suke rayan masallatan Allah wanda ke raya masallatai na ubangiji man amana billahi shine wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir kuma yayi imani da ranar karshe wa qama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bayar da zakka ga wadanda suka cancanta a bai da aka ce wa ata zakata ya bayar da zakka bayar kadai ba ta zama tabbatacciya sai in ka bayar ga waɗanda shari'a ta ce a ba to shi za su ka ce fi'ilan ata yana neman mafa'ulin bihi guda biyu ata zaidan malan misali ya baiwa zaidu dukiya kaga zaid mafa'ulul awwal kenan ko mal mafa'ulun mai tsani kenan to wa ata zakata ya bayar da zakka ga wa sai suka ce ana kaddara kalmar mustahiqqa wanda ya cancanta ba su waye waɗanda Allah ya ce sun cancanta ba su bauta waɗanda suka zo cikin fadin Allah ta'ala inna masarakatul fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa tudqa wal gharimina wa fi sabilillah wa bin sabili faridatan min Allah wallahu alimul hakim wato malikan mutane guda takwas ko bangarori guda takwas wanda ɗaya daga cikinsu ake bai wa zakka da aka yi bayar da zakka ga waɗanda Allah ya ce a ba su wa lam yakhsha illa Allah kuma idan to bai tsoraci kowa ba a duniya sai Allah kadai mai wannan ɗabi'a masu irin wannan halayya fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin lalle ya kusanta waɗannan su kasance cikin shiryayyu tabbas masu irin waɗannan su ne shiryayyu da Abdullahi da Abbas sai asa duk da alarabcinta tana nuna raja'i da tsammani da sa rai amma in ta zo a cikin alqur'ani tana nuna wajibi da tabbatuwar abu da hakikantuwarsa asa ulaika an yakunu minal muhtadin tabbas lalle waɗannan za su kasance cikin shiryayyu Allah ta bar cikin su menene abin da suka aiwatar raya masallacin ubangiji raya masallacin ubangiji yayin da suka siffanta da wannan siffa shine imani da Allah imani da ranar karshe tsayar da sallah bayar da zakka da kuma ba ka jin tsoron kowa cewa sai Allah wanda shine mahallin shahid cikin ayar walam yakhsha illa Allah to menene bambanci tsakanin al-khawf da al-khashyatu domin ayar farko tana magana akan al-khawf إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني وأنا آية نبي سنة مدنة أكان الخشية ولن يخشى إلا الله تشيني ما لمسك سيدة الخوف دا الخشية قال نبي سنة تارية وجمعنا سيدة كما قلت بمبنس لا تكانوش بمبنس لكي تكانين الخوف دا الخشية شي الخوف جن أولوني ونلوك سنكنا جن أولاك أذن دا كاما جاهل سيدي وكسنشما أما الخشية kana tsoron abin da ka san cewa lalle ya cancanta da tsoronka ina ka fara fahimta shi yasa lokacin da aka yi maganar ilimi ba a ce su masu ilimi suna da alkhawf dangane da ubangijin su ba sai aka kawo alkhashiya inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda suke jin tsoron Allah su ne al-ulama wani irin al-ulama العلماء يعني العالمون بالله والعالمون بعذابه والعاملون بجنته والعالمون بناره وغضبه وعقابه وان فكر في كاور فهمتا كما ده جرمان طلل الابنجيجي ده يعني ابن ده يتعلى ده تجين الجنة ده وان فكر باينة ده وان فكر في كاور ثاني كما ده جرمان عذاب الابنجيجي ابن ده يتعلى ده تجين متى ده نوعك انا عذابه ده وان فكر متى وان ده فكر ده وان نمى ثاني kyakkyawan sani ba ta ce ba suna zaga suna jin tsoron Allah to kaga anan guda an kawo alkhashiya sai a kawo al-ilmu saboda kenan suna jin tsoron abin da sun san shi kenan sun san halayyarsa sun san ɗabi'arsa sun san kaladinsa ko sun san siffofin shi na kamala to amma al-khawf ko da ba mutum bai sa wani lokacin zaga yana jin tsoron abin da ya jahilci menene kamar misali kana cikin tafiya cikin duhu ka bi wani loko ba fitila sai ka ji wani irin kara kamar an buga kyaure kaga za ka fita a guje duk wanda ya rimu da kai ce me ya faru ce wallahi dai wani kara na ji ban nasu ba na fita guje yanzu ka ji tsoron abin da baka san ba me ye ba to wannan al-khawf kenan shine bambancin tsakanin al-khawf da al-khashiy kenan wannan ne yafi cikar ma'ana wanne ne kuma yafi takaitacciyar ma'ana al-khawf ya fi zama fadin ma'ana amma al-khashiya ya fi takaituwa kan galibi ba a yi wa kowa khashiya cewa amma al-khawf kuma ana yi hargawa ga wani Allah to shi yasa tunda ana yin sa har ga wani Allah sai mu kasa shi kashi kaza irin na Allah din kar aiwa wani Allah wancan na wani Allah din kaga ya tace shi Allah kuma ya tace shi annabi ta ce inda ka fa wani ya katulu wani kaga ya ji tsoro ga wani wa amma da kace yayi shirka ina fata kun fahimta amma al-khashiya babu yanda za a yi ka samu cewa mummuni yana da khashiya ga wani Allah dole sai ka Allah kika da amma al-khawf ya iwa lillahi ya iwa lillahi kisa din da ka samu mummuni in za ka fanta ka tsoro inda su abin nan din nuna kamar imanin sai a kawo al-khashiya wallazina hum min khashyati rabbihim mushfiqun da kuma malaiku da Allah ta la yashfiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya law ma baina aydihim wa khalfahum wa la yashfiquna illa liman irtada wa hum min khashyatihi daga an kawo khashiya wa hum min khashyatihi mushfiqun ina fata an fahimta dake to bambanci kenan da kamar al-khawfu wal khashya al-muhim ba wanda yake rayar da masallaci kuma ibadarsa ta zanto kalbabbiya shine wanda ya tsara wannan sufofin dan ka rayar da masallaci amma baka da sufofin nan ko kana da wadansu baka da wadansu harin zuwa da masallacin ka bai ba kenan ubangiji ta la ya kawo wannan aya kana cikin suratul tauba dan mayar da mutane da kafaran makka wadanda suna girmama matakin Allah su kawo ka daki su tanadi abinci da ruwan sha a lokacin zafi ga majiyarta dakin Ka'aba amma ko baka kadaita Allah da ibada amma duk wanda ya zo maka zai ce sha ya koshi abulis a kyauta ba tare da ya riko guzuri daga garinsa ba amma kai ba ka raya dakin Allah to sai suke ganin wannan abin da suke wani alkhairi ne sai Allah ya ce a'a in dai raya masallaci ne na gaske ga wanda in ya raya din zai samu lada shi ne wa man amana billahi farko mutumin da ya yi imani da Allah imani da Allah kuma yana da bangarori guda hudu farko imani da samuwarsa na biyu imani da rububiyyarsa na uku imani da uluhiyyarsa na hudu imani da sunayensa da siffofinsa man amana billahi wal yawmil akhir yayi imani da ranar ƙarshe imani da ranar ƙarshe kuma ya shafi abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama da abin da zai faru bayan kiyama ta tsaya kuma na sakamako yadda da waɗannan gaba ɗaya duk imani da ranar ƙarshe ne abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama kaga za a sa mutum cikin kabari ko ba sa cikin kabari ba dai ƙasa za ta rufe shi za a daina ganinsa to wannan mutum da aka daina ganinka za a yi masa tambayoyi dangane da abin da ya aiwatar za a yi masa azaba in ya tantance masa azaba za a yi masa ni'ima in ya tantance masa ni'ima ayoyin Qur'ani sun yi ishara zuwa ga wannan hadisan manzon Allah sun nuna wannan yadda da wani bangare ne na ranar tashin kiyama wani bangare ne na imani da ranar tashin kiyama kafirce ma wannan ƙaryata wannan kamar ƙaryata wani bangare ne na tashin kiyama ina fatan kun fahimta to sannan abin da zai faru bayan an tafi kiyama din na hisabi da awon ayyuka da kaza ita ne firadi da sauran al'amura duk wannan dole mutum ya yi imani da su man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata ya tsayar da sallah to wajen iqamatu salati yana da ma'ana guda biyu ya tsayar da sallah ta hanyar ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi ko da ya kyale musahabi kuwa sallah ba zai ta yi wadansu suka ce ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi sannan ya kawo duk abin da ake bukata na musahabi wannan ita ce sallah mafi cika da an ce iqamatu salati wannan ake fara kallo kafin komai suka ce domin annabi ya ce ko tsayar da sahu domin tsayar da sahu yana ne min iqamatu salati yana daga cikin tsayar da sallah inda za mu yi sallah ya kasance sahunmu bai tsaya ba har muka sallah ma kare sallah ta yi ko bata ba amma mun saba annan ko mun saba mata ba a ce kenan ko da abu wanda yake wajibi ne baka kawo ba sawabin wajibin dakala sala aw wajibin muta'alliqun bi salati walau kharijaha to wannan wato dole ne mutum ya kawo shi dan dukkan suna cikin iqamatu salati wa qama salata ko da musahabi ne dai mafi kyau dai ayi sallan mutum ta zanto kamala zanto kamalalliya ta kowane fuska wa ata zakata kuma ya bayar da zakka wa lam yakta illa Allah bi tsoron kowa ba sai Allah wa qawlihi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi فإذا أودي في الله جاء فتنة الناس كعذاب الله سبحان آية ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين الله ما دوك يتيسي ومن الناس تكيم متعني أقوي من يقول آمنا بالله وانذا ذاك جاتي مؤمن إيماني دا الله أما فإذا أودي في الله idan aka cutar da shi cikin lamarin Ubangiji cikin addinin musulunci kafirai suka cutar da shi waɗanda suka jahilci abin da yake kai nan tabarkin shari'a suka cutar da shi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah sai ya sanya wannan fitinar da mutane suka yi masa kamar azabar Ubangiji ma'ana fitinar mutane cutarwarsu, sai ya mayar da cutarwar da mutane ke masa da musgunawar da suke masa daidai da azabar Ubangiji. Yadda yake jin tsoron azabar Ubangiji, haka yake jin tsoron musgunawar mutane. Da zaran ya rike tafarkin shari'a, ya ga an musguna masa, sai ya bari. Irin yadda mai jin tsoron Allah yake barin sako don kar azabar Allah ta riske shi, yanzu wannan ya bayar da wani bangare na tsoro ga wani Allah. Ja'ala fitnatan nasi ka azabillah. Irin waɗannan su ne waɗanda suka shiga musulunci amma ba sa son komai, kar kaya ta soke su, kar a zarge su, kar a ce musu komai, su dai su yi musulunci salon halin, kuma kar a tafi jihadi. Don a cikin jihadi za ka yi hasaran rai, za ka yi hasaran dukiya. Jihadi na iya saboda ma ka zama ɗan gudun hijira, ka bar garinka, ka bar gidanka, ka bar motocinka, ka je kana kwana a bukka. To dan haka ba ka san waɗannan. In mutane suka ce sai an ja sai a'a kaza mun bari, in dai kaza ne aka take wata kaza mun bari, har yanzu ba su da komai kila sai kalmar jihada a zuci ita ma. Ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi, sai ana a gefe haka. Amma wala in ja'a nasrun min rabbik, da wata nasara za ta zo, ku musulmai ku ci nasara akan abokan adawa, sai ka ga sun zo, la yaqulunna inna kunna ma'a, sai su zo sai ai muna tare da ku. Amma lokacin da ake wahala ba sa tare da ku, amma in an ci nasara gari ya zo na lafiya tana tare da ku. Sai Allah ya wani sallahu biyala wa ghafir sudur alalamin, ba su da matsala cewa Allah shi ne mafi sani dangane da abin da ke cikin zukatan mutane. Allah ya san wanda yake da imanin gaske, ya san mai imani na rufa rufa ba imanin gaske ba. Ya san wanda yake bauta ta masa bisa ga gefe, wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harfi fa in asabahu khairun nutma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin. Wannan ke bauta Allah bisa ga gefe, idan wato ainihin ni'ima ta same shi lokacin da yake cikin musulunci, ya samu ci gaba a rayuwa, shikenan ya yi da musulunci. Lallai addinin musulunci addini ne na alkhairi, addini ne na riko da shi. Amma in an jarrabe shi, mutane sun murguna masa, an kore shi daga gidan da yake, ko an kwace masa mata, ko an kore shi daga aiki, yana cikin daɗin rayuwa, yanzu kuma ya samu canji. In kalaba ala wajhihi, sai ya juya baya ya koma akan abin da mutane suke so na kafirci. Dan jin tsoron murgunawa, kar ya rasa aiki, kar ya rasa kaza, sai ya bar musulunci, sai ya koma abin da yake kai. Sai Allah ya khasara ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin. Wannan ya tabi a duniya kuma ya tabi a lahira. Farko a duniya yanzu ya riga ya zanto banza a wurin mutanen da ya koma wajensu, ko sun karbe shi nan da ba ya da wata kima a wajensu, sun san ba da tabbatuwa kan abu, ba za su nazura shi ba, ba ka yadda abin da za su yi wa wani nasu shi ba za su yi masa ba. Sannan kuma ya tabi a lahira tunda ba ya da ladan komai a wajen Allah. Da haka dai addinin musulunci idan kai riko da shi, dole sai ka samu musgunawa daga wajen wanda ba su yi riko da musuluncin ba. Haka idan kai riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka samu musgunawa daga wajen waɗanda suke kan bid'a, ko da kuwa sun yi da'awar musulunci. A wani lokacin musgunawar da 'yan bid'a za su yi maka, kai da kake rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta fi irin musgunawar da za su yi wa kafiri, ba yahudi ko ba nasari. A wani lokacin za su fifita ba yahudi da ba nasari akan ka, kai wanda kake riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ka da laifin komai sai dan ka ce ai sunna, su kuma suna kan a rayuwa kan bid'a. To dole babu yanda za a yi kenan, sunna kenan tana da tsada, ba araha bace ba. Abin nufi ba araha bace, karka ɗauka wani abin da idan ka rike shi kenan ba abin da zai faru. Za a zage ka, za a cuce ka, za a zalunce ka, za a yi maka kage kowane irin kage. Duk wanda yake zai rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya, irin abin da ya samu na farko shi ma ya same shi. Ba wanda ya fi kamala da siffofi na kamala cikin bil adama irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk cikin wani bil adama wanda aka taɓa yi da ko wanda zai zo nan gaba, ba mai siffofi na kamala, siffofi abin yabo, siffofi abin alasan ya bar albarka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tare da haka ba irin mudun da ba a yi masa zargi ba, da cin mutunci, da aibatawa. Wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Suka ce ya kai wanda aka saukarwa da wahayi, ya wanda aka saukar masa da ambato, kai ma hukunci ne ka zo mana da mala'iku mu na inda gaske ne. An zarge shi da san girma, an zarge shi da san dukiya, an zarge shi da cewa ma shi makwaɗaici ne game da mata, dan me ya auri mata tara, ya ce sahabbansa kowa wani kukar wanda ya gitta. Ba irin zargin da ba yi wa manzon Allah ba. To kai yanzu kawai sai ka ci bilis haka kawai, kana rikira suna ba wanda zai zage ka, ba wanda zai taimaka komai, dole sai an yi gogora baya. Abin da kawai ake bukata da kai, duk abin da za ka aikata ko ka faɗa, ya zanto kana da dalili akai mai ƙarfi na farko kenan.
abu na biyu duk abin da zaka faɗa ko ka aikata kar ka yi dan ka fusata wani ko dan ka faranta wa wani dai kana yi don Allah wani ya zai so ba za ka yi ba to bai isa ba tun da dai aka kyale mai bid'a na yi mai shirka na yi mai bautar wuta na yi dan na dai kuma na yi to kai dan me ba za ka kyale kai mai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan me ba za ka kyale kai dole ka tsaya kan gaskiya kenan kar ka damu da zargin mutane amma wallahi duk wanda yake nazin tsoron zargi to ba zai iya sunnar manzo Allah ba duk mai jin tsoron zargi ko mai jin tsoron mutane ƴan hayaniya ƴan harbati su wuce titi suna zage-zage suna hayaniya ana dukan iska to akwai wani tsoron irin wannan ke ji sai ka kaman gaske ne ƴan bid'a yadda ka san hadirin ka ga kake uhu da hune uhu za su taho in dai ka tsaya akan sunna wallahi sai su wuce wanda ya zage ka daga nesa tsakaninka da shi kilomita biyu idan ya zo ya ganka ka takunu ga gemu ga aswaki shi zai ce assalamu alaikum ba zai iya faɗa gaban idan ka ba wallahi sai ya killace gefe guda amma kana nan ba zai iya ba amma da ya koma gefe guda za a tashi hankali ba wani tashin hankali wanda duk ya ce a tashi hankali ba ya da hujja ba ya da gaskiya mai gaskiya ta ke a zo a gwara dalili da dalili Allah ya ce manzon Allah ya ce ga abin da sabbi suka rayu kai kai kawo naka wa inna au iyyakum la lahadan au dhalal mubin dole mu da kai dai na kan fata amma ya rige ma'auna akan sikelin qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai mu ga waye ke kan qur'ani waye ke kan hadisi waye ya saba musu amma kana san ka bi sunna amma kana jin tsoro ba zai yiwu ba wa an abi sa'id radiyallahu anhu marfu'an ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ان رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره اقرب حديث لغا ابو سعيد الخدري الله تكار يدا غري يا دينجن حديث زو غمان الله صلى الله عليه وسلم yace inna min ba'd al-yaqin an turdi an-nas bi sakatillah yana daga cikin raunin yaqini raunin yaqini kuma yana gadar da raunin imani yana daga cikin raunin yaqini rashin sakankancewa da ubangiji cikakken sakankancewa an turdi an-nas bi sakatillah ka faranta mutane rai yayin da ka fusata ubangiji ma'ana ka aikata wani abu da mutane za su ce eh wani nagari ne ka ko san wannan abin zai fusata Allah wannan yana daga cikin raunin yaqini wa an tahmadahum ala rizqillah ko ka yabawa mutane kai musu godiya kan arzikin Allah ma'ana su baka wani abu sai ka dauka cewa baiwar ma kamar ta su ce ba Allah ne ya kaddara su baka ba kamar ta da Allah baka masa godiya ba su ka gode musu su kadai wa an tadhummuhum ala ma lam yu'tikallah ko ka zargi mutane kan abin da Allah bai baka ba ma'ana mutane sun hana ka wani abu sai ka rinka zargin su kaman da cewa Allah ne bai kaddara su baka ba kar ka manta cewa da bayarwa da hanawa duk daga hannun Allah yake su mutane Allah ya sa su ne su zanto su ne wasifa tsani na abin ya zo gare ka an fahimta ko idan Allah ya sanya wani ya zama tsani gare ka to abin daga Allah yake sai aka sa wani abin da yasa za ka gane wannan dan da in ya hana ka ma sai wani baka in bai da rai yanzu yana da rai yana yi maka ya mutu kana jin tafiye sai Allah ya kawo wani wanda zai baka a sai abin daga Allah ne shi dan adam kamar indararo ne wanda abin zai biyo gare ka kawo gare ka in ba indararon ka ta ko ba sai na karfe wani ba da karfe ba sai na ko nawa ne ne ma dai zai zubar da ruwa idan an yi ruwan daga ubangiji ki shi indararo din menene ya fita ne a sai kenan wane ne mafi cancanta ka gode masa yayin da duk ka samu wani arziki Allah zaman ka tarbin sa ne wannan baya ana ka yaba wa dan adam din dan annabi ce la yakurullahi man la yakurna yana da kyau ka yaba masa idan ya baka din annabi ce duk wanda ya ba aikin alkhairi ka saka masa kai ma da irin aikin alkhairi in ba ka da abin da zaka saka ya masa da shi kai masa addu'a ta alkhairi gargadin yadda zaka cewa lallai kai ma ka saka masa alkhairin da ya maka wannan babu laifi amma kuskure ne ka tuna da kana da dinka manta da ubangiji inna rizqallahi la yadurruhu hirsu harik arzikin Allah ta'ala kwadayin mai kwadayi baya jawo shi sai in Allah ya ga dama arzikin zai zo wala yarduhu karahiyatu karik kin mai ki baya mayar da shi baya sai in Allah ya kaddar da ma san abin da zai zo gare ka ba wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri wato ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wato Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym haka Imam al-Bayhaqi cikin littafin Al-Asma wa Sifat an sai Muhammad bin Abdul Wahhab bai ambaci marwayatan sa ba wato Abu Nu'aym ne ya rawaito su cikin Hilya ha kuma Al-Imam al-Bayhaqi cikin Al-Asma wa Sifat sai dai kuma hadisi ne ba'if an bane ko malamai sukan ce ɗaya-ɗaya kun ma'anarsa ta samu shiga cikin waɗansu hadisan, amma a jerin sa yadda yake aka bai inganta ba cewa manzon Allah ya faɗi shi. Ga hadisi ne gaba, za mu ga wata ma'anar tafi da ciki. Wa ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridan nas bi sakhatin la sakhata Allahu alaihi wa asqata alaihi an-nas. An karɓo daga Aisha Allah ta kare da gare ta, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya nemi yardar Ubangiji da fushin mutane radiyallahu anhu to Allah zai yarda da shi, wa arda anhu an-nas kuma yasa mutanen ba su yarda da shi, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah dukkan wanda ya nemi yardan mutane ta hanyar fusata Ubangiji kuwa sakhata Allahu alaihi Allah zai fushi da shi, wa asqata alaihi an-nas kuma yasa mutanen ba su fushi da shi. An fahimta ko? A ce neman yarda wa zaka nema kenan, kai bawa zaka nemi neman yarda Allah ne shi kanin. Mutumin da duk ya nemi yardan Allah, to ko da abin da za ka yi din nan da ke jawo yardan Allah na fusatar da mutane, to karka damu, mutanen za su yi fushi da kai ne yau da gobe da jibi, ana nan bayan su ɗewan lokaci za su zanto suna kaunar ka matuƙar sa san gaskiya. Dawa da biya gaskiya lokacin da ta fito ba kowa da ke iya binta ba, lokacin da ta fito wani zai gaba da kai, wani zai kika, wani zai fatan ina ma ka mutu, wannan duk saboda ya jahilci abin da kake kai na gaskiya. In ka jure ka kyautata mu'amala ka rike gaskiya ka faɗi gaskiya ka aiwatar da gaskiya, nan da shekara ɗaya ko biyu sai zan lazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu, sai gashi wanda yake kinka jiya ya zanto yau shine mai kaunar ka. An fahimta ko? Amma in kana jin tsoron tsangwamar da zai maki da sauran mutane, sai ka ce to bari in sassauta. Me ne na cewa sai an bi sunna? Ka sassauta ka bi al-islamul aam, wato gama garin musulunci wanda kowa ma ke yi, da ɗan gobe ya ɗan boka duk ba suna da hawan musulunci ba, da malamin tsubbo da mai rubutun sha da mai layu duk ba suna da malamin ma mafi kawai al-islamul aam, musulunci a jumlace, don saboda karkawa ne daban ka ce za ka bi sunna a tsangwame ka, to wannan ka kana neman yardan mutane ta hanyar fasata Ubangiji. Kana abin da kai ka san ba ka da dalili a shari'a, amma wai dan saboda kar mutane su fushi sai kai, to abin da zai faru sai Allah ya fushi da kai ko mutanen su fushi da kai, shine sakamakon. Amma in ka nemi yardar Ubangiji ta hanyar fushin mutane, kai ba ne ka bari su fushi, amma su ne kai suka fushi dan ka saba musu, magana ka ba irin tasu ba, ayyukan ka ba irin nasu ba, yadda kake gudanar da rayuwar ka ba irin nasu ba, su suna yaki halal yaki haram, kai kuma yaki halal ne kaulan wahidan, kaga dole zan tsane ka. Kai ka ce a bi sunna, su kuma suna ganin za su iya bin guda, kai ka ce a yi kaza, su suna ganin ba za su yi kaza ba. Yanzu duk abin nan da kai kai tsakaninka da Allah neman yardan Allah kake, ba kai bane dan su fusata. Amma shi dan adam in ka sha bamban da shi ko dan karya hula sai ya ga cewa wai kun sha bamban, to saboda haka a sakamakon ka sha bamban da su cikin maganganun su da ayyukan su da halayyar su da kasuwancin su da tunakayyar su da rike gaskiya da amanar ka kai wanda ka saba musu, to wannan sai sa kai su tsangwame ka. Sai su tsangwame ka. Yanzu da za a samu wani jami'in gwamnati guda ɗaya ya zo ya ce ni ban yarda da maguɗi ba, ni ban yarda da kaza ba, ya kwatanta gaskiya komin kankantarsa, masu mukami irin nasu duk sai sun tsangwame shi. Inda za a samu ɗan kasuwa a titi guda ya zo ce ni ban yarda da maguɗi, ban yarda da kaza kaza ba, abinda ake baya dacewa kaza zan yi, sai mutane sun tsangwame shi. Sauran 'yan uwansa 'yan kasuwa za su fara faɗa da shi. To kaga in zaka yi gaskiya ba wai kai a zuciyarka kai bane dan ka muna na mutane, amma saboda kin mutane da gaskiya sai su ne sai su zangame ka. To wani yana da karfin jurewa, kaga yana neman yardan Allah ta hanyar fusatawa mutane, to wannan yau da gobe Allah zai bada shi ko mutanen da karshe za su bayan kwana ɗaya kwana biyu sai su kai gaskiya abin da wani kake kai dinnan gaskiya shine gaskiya, sai ga wani ya bi, sai ga wani ya bi, sai ga wani ya bi, sai ka samu ladan aikin alkhairi da adadin ladan wanda suka koyi da kai har zuwa tashin kiyama. Babban alkhairi ya taru gare ka kenan, ka dace da yarda Allah da yarda mutane. Amma in kana jin tsoron mutane sai ka dauka dawo ka bi barna, to idan kana bin barnar tsammanin ka za su kyane ka, da mai maguɗi da mai maguɗi kowa jin haushin kowa yake, dan dawa ba ku haɗu bane kan ban Allah kun haɗu kan maguɗi. Shi yasa da malamin bid'a da malamin bid'a kar ka dauka cewa kiri suke ko suna ɗariƙa ɗaya, gaba suke da suna. Amma ana wai a rufa asiri, a rufa juna asiri ne a zahiri, amma a cikin batini gaba za su yi da juna, saboda wannan yana son ya ga cewa a cikin ɗariƙan nan gaba ɗaya zanto ne nake da ta cewa, wannan yana so a ciki ya zanto shi ke da ta cewa kowa kansa kawai yake so, to kuma sai Allah ya kaddara dole wani ya fi karbuwa, wani ya fi wani mabiya, wani ya fi wani muridai, to duk wanda aka fi muridai fa sai ya jawo sun wanda suka fi shi dinnan, ko da suna tare ya kan tafarki ɗaya irin na barna ko na bid'a. To karshe kaga in yana biyar mutane ya fusa ta Ubangiji ya tsaya kan bid'a kenan, Allah zai fushi da shi kuma su mutanen su zanto abokanan adawa a cikin tafarkin da yake kai na bid'a. Ina fata kun fahimta da kyau. To shine abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa, man iltamasa ridallahi bi sakatin nas radiyallahu anhu, dukkan wanda ya nemi yardan Ubangiji ta hanyar fusata mutane, wato yayi abin da za su ji haushi, shi ba manufarsa kenan ba dan neman yarda Allah, amma su ne kawai suka ji haushi, radiyallahu anhu Allah zai yarda da shi, wa arda anhu nas, mutane kuma Allah ya yarda da su gare shi. Wa man iltamasa ridallahi bi sakatin la sakata Allah alaihi wa asqata alaihin nas, wanda ko duk ya nemi yardan mutane ta hanyar fusata Ubangiji, to Allah zai fushi da shi kuma ya sanya mutane su fushi da shi, Allah zai yi. Wannan hadisi rawahu Ibn Hibban fi sahihi, al-Imam Ibn Hibban ya rawaito shi cikin ingantaccen littafin, haka kuma Imam Tirmidhi ya rawaito shi. Shi Imam Tirmidhi ya kawo shi da tsawon ma sama da haka, yadda Imam Tirmidhi ya rawaito yace Muawiya Ibn Abi Sufyan shine ya aika da wasika zuwa wajen Aisha, Allah ta kare da gare ta, yace da ita, ina son ki rubuto mun wasika ta musamman da zaki mun wasici ko ki mun nasiha kan wani abin da zai amfane ni. Ta leka me za ta faɗa ita wanda Annabi bai riga ta faɗa ba, kai da abin da zaka yi wa wani nasiha da fiya duniya wanda Annabi bai riga ta ba. Ai an sawun na wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an sawun na kullun na Annabi shine mafi nasiha mutane ga mutane. Da haka sai ta duba ta dubo, sai kawai ta rubuta masa wannan wasikar, tace zuwa ga Muawiya ibn Abi Sufyan, tace tace assalamu alaikum wa rahmatullahi, tace amma ba'du, bayan haka, fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada, sai ta kawo hadisin, man iltamasa ridallahi bi sakatin nas radiyallahu alaihi radiyallahu anhu arda anhu nas, wa man iltamasa ridallahi bi sakatin la sakata Allahu alaihi wa asqata alaihi nas, kawai tace shi kenan, wa sallam ta aika masa. Shine wasiyar da zai abin nan. Wannan hadisi ne inda tace fihi masaila, cikin wannan babu akwai matsaloli. Al-ula, mas'ala ta farko, tafsiru ayatu Ali Imran, a cikin wannan babi mun ga tafsirin ayan nan cikin suratu Ali Imran, ita ce fadin Allah ta'ala, inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Al-thaniya, mas'ala ta biyu, tafsiru ayati Bara'a, mun samu tafsirin aya ta cikin suratu Bara'a, ita ce fadin da Allah ta'ala, inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa kafara. Al-thalitha, mas'ala ta uku, تفسير آية الأنكبوت من سامو فهمت تفسير آية من تسكن سورة الأنكبوت. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فترة الناس كعذاب الله ذو تنسي. الخامسة مسألة تبير علامة ذاته منغا علامة دكينونا لون يكيني كو لون صورو. ومن ذلك ينا دكتكي هذا كوا هذه الصلاة وأن الأمر بدأك دعك أنبتا سكين حديث أبو سعيد الخدري سيوا ينا دعك سكين لوني يكيني كنيمي يردن متاني دفوسة وبنجيني كو كيبا ومتاني دفع جعل ذكين دع الله نيباكسي كو كذلك متاني كان أبن دع الله بكدرا كتاميش با كتوكا سيوا متان نسكهنك أمبتا أنا أبا بي بدأك بندان الرابع با الرابع انا هدو ان اليقين يبعه ويقوى يقيني ينا ينا لو ينا سام لوني هذا كما ينا ترفقوا. الخامسة مسألة تبير علامة ضعفه علامة كنون لوني يقيني دن. ومن ذلك ينا لكتشاك هذه الصلاة وابن قد اوكت مكا امبتاكو وانا امبتان في قبتا. السادسة مسألة تشدى ان اخلاص القول لله من الفرائض للي keɓance tsoro domin Allah shi kaɗai ta yadda baka jin tsoron kowa sai shi, min alfara'idi, yana cikin wajibabbin abubuwa da aka farlanta maka. As-sabi'atu, mas'ala ta bakwai, zikru thawabi man fa'alahu, girman lada na mutumin da ya aikata haka, ya keɓance Allah da jin tsoro. As-saminatu, mas'ala ta takwas, zikru iqabi man tarakahu, a wannan babi mun fahimci ambato na ukubar wanda ya bar tsoro, ma'ana ya ji tsoron wani ba Allah ba, cikin abin da ba a jin tsoron kowa akan sa sai Allah. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه واله وسلم حين قالوا له ان الناس ان كنتم مؤمنين ان كنتم ايماني ني ايماني نغسكي wannan babi yana magana ne kan tawakkali kuma tawakkali ɗaya ne daga cikin nau'ikan ibada dan haka ba a yin tawakkali ga kowa sai ga Allah wanda ya tawakkali ga wani Allah to kamar yayi tawakkali ya dauki wani bangare na ibada ya baiwa wani zai zanto yayi me kenan ya aiwatar da shirkin kenan to shi kuma tawakkali yana da bangarori guda biyu abu na farko ya shafi zuciya abu na biyu ya shafi gabbai tawakkali rukunai guda biyu gare shi rukunin farko da ya shafi zuciya shine yaqinin zuciya sakankancewar zuciya kan cewa ba mai amfanar da ni kan abin da nake so in samu sai wa sai Allah ba mai iya kubutar da ni daga abin da nake jin tsoro din nan sai wa sai Allah to wannan abin da ya shafi zuciya kenan abu na biyu da ya shafi gabbai shine kazar-kazar da gabbai za su yi idan kana son amfani kana son arziki kana son haihuwa kana son dukiya kana son kaza kana son kaza duk abin da kake so daga cikin dangin amfani yayin da zuciyarka ta sakankance ba mai yin sa sai Allah to sai gabbanka kuma su himmatu wajen bin hanyoyin da Allah ya tsara wanda in an bi akan samu nasara idan ka dogara da dogaran zuciya kadai gabbanka ba su aikata aiki ba baka zama mai tawakkali ba idan ka tashi gabbanka na aiki ka himmatu wajen ittikazul asbab riko da sababban da idan an bi su a ɗabi'ance ana iya cin nasara amma zuciyarka ba ruwanka da Allah ka dogara ga ƙarfinka da yunkurinka da kazar-kazar ɗinka har yanzu ba ka da dogaro ga Allah kun fahimta da kyau dole sai an samu mai al'amura guda biyu lokacin da ruwan sama ya sauka Ubangiji ta'ala ya sanya ruwan sama a matsayin sababi na fitowar mai tsirrai sai kake son amfanin gona me ya kamata ka yi sai ka dauki irin shuka ka je ka shuka kaga gabbanka na aiki kenan yayin da ka je ka shuka ka dawo gida tsammaninka wannan himmar da ka sa wajen shuka ita ce za ta fito da tsiran ta sai ya nuna ko Ubangiji to sai ka dogara ga Allah kan shi ne zai shayar da shi da ruwa kuma ya zo dole sai da wannan ababen guda biyu to ya zama tawakkali cikakke kenan idan kai ɗaya baka yi ɗaya baka yi tawakkali cikakke ba idan aka kuskure ne mutum ya zauna yake neman aiki yake yin sana'a yace ya dogara ga Allah Allah zai ansar shi ai bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da zai yana hana masa in bai je ya nemi dole sai ka tashi ka je ka nemi ai ko tuwon aka kawo gabanka ba sai kai musiba ai dole sai ka sa hannu a ciki sannan zai iya kawo bakin ka amma ba kawai dauko shi za a samu ka baki ba kaga dole sai kai mai motsi babu yanda za a yi ka je ka debo amfanin gona daga gona ka zo ka dauke shi daga gona kawai zuwa tukunya dole sai ya wuce da zango kala-kala zango na farko zango na sussuka bayan ka sussuka sannan ka yi shika bayan ka sheke ka tashi ka fitar daga kai daban tsaba daban sannan ka zo ka je ka nika bayan ka nika ka tankade bayan ka tankade ka yi duk ka zo ka yi komai da komai wannan in ma ba za ka yi surfe ba in za ka yi surfe zangon ya kara tsawo kenan ka yi surfe ka yi bakace sannan ka zo ka nika kuma ka tankade duk wannan sai ka wadannan dukkan wadannan asbab ne domin ka samu lomar da za ka kai bakinka yayin da dubba kai riko da waɗannan al'amuran ba babu yadda za a yi loma ta zo ta shiga bakinka kai wajen ka dogara ga Allah shi ne waɗansu ragwaje sai su mayar da ragwancinsu shi ne dogaro ga Allah su ki yin noma su ki yin sana'a su ki yin kanikanci su ki yin makaniza sun tsaya sun dogara ga Allah lokacin Umar ibn Khattab an samu irin wannan suna zaune a masallaci suna ibada wai sun dogara ga Allah Umar ibn Khattab ya ce wallahi ƙarya kuke mai dogaro ga Allah shine wanda zai dauki irin shuka ya je gona ya shuka shi sannan ya zo ya dogara ga Allah ya zo ya zubar da ruwa don abin ya fito ita amma ba wanda ya zo zauna a masallaci ko kwanta a gida ce ya dogara ga Allah ai kun san cewa sama ba ta ruwan zinari ko na azurfa sai kun tashi kun je kasuwa sai kun yi fatanci sai kun yi noma to da haka dogaro ga Allah din nan da wannan ma'anar tashi cikakkiya ibada ce daga cikin kaga a nan gurin kenan duk abin da Allah ya tsara maka ne zanto sababin cin nasara idan an bi a samu kaza ko sababin tsira idan an ba a tsira daga kaza sai ka bi wannan tsarin wannan ibada ce zuciyarka kuma ta sakankance cewa sai da kaddarawar Ubangiji abin zai tabbata wannan duk ibada ce wannan ibadar ba a yi ta ga kowa sai ga Allah da zaka zo ka dogara ga wani wanda ba Allah ba kan cewa shi zai ma kaza ko ya hana ka kaza, ya zama shirbe kenan. An gane ku? Shi yasa Allah ce wa lillahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ga Allah kadai za ku dogara in dai kun kasance ku mu'mine ne. Wannan tana cikin jerin ayoyin suratul Ma'ida akan kisra na Musa da Banu Isra'il, da fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum. Sanade kadai wadanda suke ansa sunan mu'mine sune wadanda idan an ambaci Allah sai zukatan su su tsoraka. To menene dan abannan wajilat qulubuhum, ma'ana bai suka ayar ba, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim, shine mahallin shi wa ala rabbihim yatawakkaluna, kuma suna dogaro ga Ubangiji. Sunfar mummune in an ambaci Allah sai zukatan su tsorata. Abin nufi da zaran an ambaci ukubar Ubangiji sai su tsorata, sai su daina sabo. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, in an karanta musu ayoyin Ubangiji zadatuhum imanan, abinda duk aka faɗa na umarni sai su aikata, sai imani ya karu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma ga Allah kadai suke dogaro. Wa qawlihi, da fadin Allah ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, lalle duk wanda ya dogara ga Allah to Ubangiji ta'ala ya wadace shi, baya bukatun kuma ya dogara ga wani din. Wa an ibn Abbas qala, an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi, yace kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah ya wadatar da mu ko ma dalla da abin dogaro. Kala ha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar, ita annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da aka dauke shi aka jefa shi cikin wuta, ba abin da yace sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakil, nan take sai Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa radu bihi kaidan fajalnahum al-aksarin wa najaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fil khairati wa iqama salati wa ita'a zakati wa kanu lana abidin. Duk saboda me? Saboda fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Duk akai wadannan fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil, farko aka ce yana rukuni bardan, ke wuta kasance sanyi, aka canja nawamisul kaun, abinda aka saba da zafi ya koma mai sanyi, wa salaman, kuma sanyin ma na aminci ba mai cutarwa ba, ala Ibrahim, bisa ga annabi Ibrahim alayhi salam, saboda fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa aradu bihi kaidan, sun nufaci kaidi tattare da shi, Allah ce wajallahu mal aksarin, sai muka sanya su sune makaskanta sababbu. Wa najaynahu wa lutan ila al ard allati barakna fiha lil alamin, muka tsamar da shi da annabi Nuhu alayhi salam zuwa ga kasar da muka sanya mata albarka, ita ce baitul muqaddis. Wa wahabna lahu ishaq, muka bashi da shine ishaq, wa yaquba, muka bashi jika yaqub, nafilatan, kari akan da ka samu jika kana raye. Wa kullan ja'alna salihin, kowanne cikin su muka sanya shi zanto annabi, dan salaha anan tana nufin annabta, ba wai kawai salihin bawa, annabi, dan kamar yadda ya faɗa can wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina, saboda haka kaga kenan kullan ja'alna salihin annabawa kenan. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, muka sanya su shugabanni abin yin koyi, suna shiryar da mutane ta hanyar bin umarninmu. Wa wahayna ilayhim fil khairati wa iqama salati wa ita'a zakka, muka yi musu wahayin ayyuka na alkhairi, sayar da sallah da bayar da zakka, wa kanu lana abidin, sun kasance bayi masu bauta gare mu, sakamakon kalma daya hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa qala ha Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, hina qalu lahu, yayin da suka ce da shi, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, mutane fa sun tattaru gare ku dan su kawo muku farmaki dan su tsorace su. Allah ce fa zadahum imana, sai wannan abin ya kara musu imani da takawa. Al-aya, wato zuwa karshen aya kenan. Rawahu al-Bukhari wa an-Nasa'i, al-Imam al-Bukhari da Imam an-Nasa'i suka rawaito. Dan haka dai tawakkali babban abu ne, kuma ibada ta cikin ibadoji. An gane ku? Da haka Ibn al-Qayyim ke cewa tawakkali saboda girmansa sai a zo a hada shi da imani, aka hada shi da musulunci, aka hada shi kuma da ibada, duk a cikin aya guda aka hada shi da takawa a aya daya. An gane ku? Ayar farko wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kaga an hada shi da imani. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, kaga an hada shi da musulunci. Fa qalu ala allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin, sannan ubangiji ta'ala ke cewa wa ilayhi yurja al-amru kulluhu fa'buduhu وتوكل عليه ان هذا تدا عباده فاعبده وتوكل عليه ان غني كو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فركم ايه تقوى قرشنت كما توكلي ان هذا تدا تقوى cikin aya guda saboda girman al'amarin takawa a tawakkali فيه مسائل وان بابي اكو مسالولي الاولى تبركو ان التوكل من الفرائض wato shi tawakkali farilla ne cikin farillai athaniya mas'ala ta biyu annahu min shurutul imani yana daga cikin sharadin imani mutun ya zanto mai tawakkali in baka da tawakkali to kamar imani bai samu ba kenan da Allah ce walaihi fa tawakkalu in ku in dai had ku mu munne to ku yi tawakkali ga Allah mana mu ku yi ba kenan muka zo mu munne ba athalitha mas'ala ta uku تفسير آية الأنفال من جي تفسير آية من تكون سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله زوا كرسين آية الرابعة مسألة تهدو تفسير الآية في آخرها تفسير آية تكرشي وتفسير الآية في آخرها تفسير آية أكرشنتا وإت تفسير آية بأفركون تيكي بإن باليكاو أكرشنتا إن بيكاو با دم فركون آية إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجل قلوبهم أننكو يسع تفسير كدولة من جي ترشي وإذا تلت عليهم آياته زادهم إيمان إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الخامسة مسألة تبير تفسير آية الطلاق من ثم تفسير آية نتكين سورة الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه السادسة مسألة تشدى إذا مشأني هذه الكلمة جرمان ونن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة تبير جرمان قتك وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الشدائد سوى إتسي كلمة لأن محمد عليه السلام عليه الصلاه والسلام da annabi ibrahim alaihi salam suke amfani da ita inda shada'id lokacin dukkan wani sarani da aka sunna ne idan aka furgita ka aka tsoratar da kai wani ya maka barazana ka maimaita wannan kalma Allah zai tsamar da kai da ya tsamar da mutanen farko da suka yi amfani da ita abinda muka fada daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi